بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وعيدا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال، فالله هو المستحق له على الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، وهو المستحق لأن يحق على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من معذور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. وإنكار ذلك هو معقود عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم القليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفكر ومبتدئ أقاله من هؤلاء. وظهر ذلك في الكرامة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا كان القليل الإمام الحنيف حنفاء صلوات الله وسلامه عليه قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآخرين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكتة دعاء أولا مسلا شمي البركة مسلا شمو جبو anan kofar kaura a garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata daren Laraba 2 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zamo daidai da 16 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2010. A wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728. Wannan kuma shine darasin mu na 60 daidai a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi, kuma shine na 104. Malam yana nan yana magana akan al-mahabba, wato san Allah ko san bawa ga ubangijinsa, da kuma san ubangiji ga bayansa na kwarai, wanda wannan shine tushen addini. Kamar yadda malam ya faɗa a baya, kaje kana san Allah sama da yadda kake san kowa da komai, kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda kake san kowa da komai, kana fifita umarninsu akan umarnin duk wani mai umarni, kana barin abin da suka hane ka, kana san abin da suke so na ayyuka, kana kin abin da suke ki na ayyuka, kana kokarin kwatanta soyayyarka ga waɗanda suke so cikin bayan Allah na kwarai, sannan kuma kana kin waɗanda suke kin Allah da manzonsa. Wannan shi ne tushen addini gaba ɗaya. Wannan tushe shi aka samu wasu daga cikin malaman ilmul kalam sun ƙaryata ko sun kore, sun ce Allah ba a san shi, ko kuma a baya so, jami'a suka korewa Allah ya so bayin sa ko bayin sa su so shi suka ce wannan ba za ta sabu ba al-ash'ira su kuma suka tabbatar da cewa bawa zai so Allah amma ba za a ce Allah yana son bawa ba wanda kuma wannan duk ya saba wa tafarki da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine ibn taymiya da yake ta kawo hujjoji akan wannan batu domin wannan babban magana ce ba karama bace domin ayoyin da suka zo da hadisai da suka zo a wannan babi suna da yawa suna nan rututu da dama sannan kuma a ce sai an yi tawilin waɗannan ayoyi an bankara su domin su dace da wata fahimta wacce aka gina ta akan tsagwaran tunani kawai akan tsagwaran hankali ba wai nassi daga Allah da manzonsa ba babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske ibn taymiya kuma kamar yadda aka sani a tarihin sa ya bada rayuwarsa ta tukam wajen kare tauhidi da kuma kare abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na shari'a malam yace wa aidan fa kullu ma fudiratul qulub ala mahabbatihi min nu'util kamal fa inna Allah huwa almustahiq li a'la alkamal وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا ما لا يجهر إلهه فكل ما فطرت القلوب على محبته جكا ولا أبن دعك حل تزوك ياكو زكتا أبت سيش duk wani abin da aka halitta zuciya a bisa san wannan abun min nu'util kamali da sifofin kamala fa inna Allah huwa almustahiq li a'la alkamal to ubangiji shine yafi cancanta da mafi girman kamala sannan kullu ma fi ghairihi min mahbubin dukkan wani abu da wani Allah yake da shi wanda za a so fa huwa minhu subhanahu wa ta'ala to wannan abin daga Allah ne duk wani abin da zaka gani kana so saboda yana da kamala to kamalar ubangiji ta fi wannan nesa ba kusa ba kaga a shikenan shi ne yafi cancanta a su shi haka nan dukkan wani wanda zaka ga wani abin so tattare da shi to wannan abin da ka gani har ya baka sha'awa kake san shi to ubangiji shi ya bashi abin kaga a shikenan ubangiji shi ne yafi cancanta a so shi bisa ga hakika a so shi bisa ga kamala wannan shi ne abin da Ibn Taymiya yake koyar ka fahimta ta fuskar hankali bayan ya kawo nassoshi da alqur'ani da sunna da suke tabbatar da ana san Allah domin duk abin da zaka so a rayuwarka wani abu ne wanda kake ganin akwai kamala tattare da wannan abu kake ganin wannan abun ya cancanta a so shi to idan har akwai kamalar da zaka sa a so wannan abun to ubangiji ya fi cancanta da wannan kamalar kaga shi ya fi cancanta a so idan kaga wani abu a jikin wani mutum ko tare da wani mutum yasa kake san shi to ai ubangiji shi ya bashi a wannan abin da yasa har kake san shi kaga ashe ubangiji shi ya cancanta a so shi to dan menene za a ce ba za su yi a so ubangiji ba sai dai a ce a so da'ar ubangiji kaga wannan tawili ne wanda ba zai taba tafiya koda da tunani koda da hankali ba domin ita da'a samara ce ta mahabba wato ba za ka yi da'a ba sai idan akwai soyayya soyayyar ita ke haifar da da'a muna yi wa Allah da'a saboda muna san shi muna bautawa Allah saboda muna san shi muna yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda muna san shi muna riko da sunnarsa saboda muna san shi muna girmama sahabbai saboda muna san su ashe kaga san shi ne farko abinda duk zai zo na da'a da biyayya sakamakon san ne to yanzu me zaka fassara a soyayya da da'a ko ka fassara ta da biyayya ko ibada wannan samara ce sakamako ne na sabuwar soyayyar idan ba a same ta ba to ba za a samu wannan abin nan ba domin abin da yake kamar yadda malamai suke faɗa ita soyayya abin da yake haifar da ita al-ma'rifa wato ka san abu ka san girman sa ka san kamalar sa sai ka ji kana san shi wato ita abin da yake haifar da soyayya ce al-ma'rifa ko al-idrak fahimtar abu da sanin sa ba mu ji san ubangiji ba sai da muka san girman sa muka san lalle Allah Allah ne lalle ubangiji Allah shine yayi mu shi yake azurta mu shi yake ba mu lafiya shi yake kula da mu shi ya halicci dukkan wani abin da muke morarta a nan duniya sannan ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da cikakken ilimi ya sifantu da cikakken rayuwa ya sifantu da cikakkiyar kaddar ko kudura sannan mai ji ne mai gani ne wato muka ga muka fahimci cewa duk ya sifantu da sifa ta kamala sifa ta uluhiyya wannan sanin da muka yi wa Allah sai ya sa muke san shi. Kaga ashe al-ma'rifa ita ce take zuwa da farko, sannan a samu al-muhabba, wato sannan a samu soyayya. Ita kuma soyayya idan ta samu sai a samu at-ta'a, saboda mun fahimce shi, mun gane shi, sai muka ji muna san shi. Da muka ji muna san shi, sai muke yin abin da ya samu, sai muke masa da'a. Ashe kaga kowanne zaman kansa daban: al-ma'rifa, sannan al-muhabba, sannan kuma at-ta'a ko al-ibada. To haka nan shi kansa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ai ba mu ji san nashi ya ratsa zuciyarmu ba sai da muka san wane ne manzon Allah. Duk lokacin da ka jahilci abu, ba za ka ji kana kwarzanta shi a zuciyarka ba, ba za ka ji kana san shi ba. Amma da zarar ka san shi, ka san kimarsa da darajarsa, sai ka ji san shi ya mamaye zuciyarka. Me yasa da dama daga cikin musulmi za ka ga ana zagin sahabban manzon Allah a gabansu ba sa jin komai, saboda ba su san ko su waye ba. Amma da zarar aka yi ta gaya musu su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga irin martabarsu, ga irin darajarsu, ga irin hidimar da suka yi wa addini, ga yadda suka sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya dan Allah, to da zarar mutane suka fahimci wannan, sai kuma su ji cewa sannan ya burinkata a cikin zuciya, duk wanda zai zaki sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam to za su raba gari da shi. Wannan shi aka rasa har ta sa wato addinin zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana cikin ƙasarmu, saboda an ɗauki tsawon lokaci ba a sanar da mutane su waye sahabban manzon Allah ɗin. Kowa sai ya shagalta da sanar da mutane falalashinsa da karamarsa, saboda haka sai aka waye gari in an taɓa shehi hankali ya tashi. Amma idan aka taɓa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana ganin wannan sabanin fahimta ne, za mu iya haduwa, akwai inda muka harhadu, akwai abubuwa da muke yi tare, sun yarda da maulidi, mun yarda da maulidi, sun yarda da kaburbura, mun yarda da maulidi, sun yarda da kaza, mun yarda da kaza, saboda haka za mu iya tafiya akan abubuwan da muka yi ittifaki akan sa, su je su ci gaba da zagin sahabban manzon Allah wannan fahimta suci. Kaga abin da ya haifar da, amma da za su zagi shehinsa, to kuma zai raba gari da su. Ba zai ce kuma ai mun haɗu a wajen Qur'ani, mun haɗu suna salloli biyar, muna salloli biyar, suna kaza muna kaza, ba zai kawo wannan ba. Mu da muka ce a bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai, duk wani abin da ya saba wa sunna, daga kowane ne a bar shi, ba wai wani ma muka sa a gaba muna ta zagi ba. A duk abin da muka ga ya ci karo da sunna ne muke cewa a kawar da shi guri guda, a bar sunna ita kadai ta taka rawarta. Ba mu yadda wani abin da ya saba wa sunna ya zama na shi ma yana da wani hukunci a rayuwar musulmi ba. Wannan kawai muke faɗa, ba wani wanda muka ɗauka muka sa a gaba muka rika tsine masa albarka, ba mu ɗauki tsinuwa addinin mu ba. Wannan kawai muka faɗa, wasu suka taka kai baya suka ce ai mun kawo fitina, mun kawo kaza, mun kawo rabuwar kan musulmi, saboda kawai ka ce abinda wanda ya zo da shi ya saba alkur'ani a bar shi. Kaga da yake an yi ta gaya masa falalar shi wannan wanan da karamarsa, da ta gaskiya ma da wanda ba ta gaskiya ba, an yi ta basa wannan tatsuniya, sai yake jin cewa taba wannan gaskiya ba zai yiwu ba. To ashe kaga al-ma'rifa ita ke haifar da al-muhabba, al-muhabba kuma ita ta haifar da at-ta'a. Da zarar aka samu sanin abu, sai ka ji kana san sa, da ka san shi, ka san girman shi, kamar yadda aka ci yakan bayar da natija aka ci. Idan aka gaya maka ƙanƙancin abu da lalacewarsa, tabarbarewa, sai ka ji kana kinsa, da ka ji kana kinsa, sai ka ji kana ɗaukan matakan ƙaurace masa da nisantar sa, da kawar da dukkan abin da yake nashi ne da kan hanya. Saboda haka kaga ashe mahabba wani abu ne mai zaman kansa, kuma shi ne zai haifar da dukkan wata da'a da bawa zai. Idan zuciya ta cika da san Allah, to kuma babu wani abu da za ta ji ya samu gurbi a cikinta. Wannan shi ne alqalbu salim, zuciya ta zama lafiyayya, banda san Allah babu komai a cikinta. To duk wani abin da zai ci karo da wannan san, to ba za ka karɓe shi ba ko yayi. Ashe kaga al-muhabba wani abu ne mai muhimmanci a rayuwata ta dan adam. A ce yana san Allah, yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ana san wannan san na Allah, yayi kauri, san manzon Allah din yayi kauri, to a sanar da mutane wane ne Allah, wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai san ya ƙara ƙarfi a cikin zuciya, sai ga mutum ba zai fifita san wani abu ba a kan san su. To shi ne abinda Ibn Taymiyyah ana yake nusarwa, duk wani abu da ka san na kamala, duk wani abin da aka halicci zuciya a kan san shi saboda kamala ne, to wanda ya fi cancanta da mafi ɗaukakar kamala shi ne Allah. Ashe kaga shi ya kamata ka so shi da soyayya ta ƙuli, soyayya mafi girma. Haka nan duk wani abin, duk wani wanda za ka so shi saboda kaga wani abin da zai sa ka so shi tare da shi, to ai wannan abin daga Allah ne. Ashe kaga dai har ila yau Allah shi ne ya fi cancanta ka so shi sama da kowa. sai malam yace wa inkaru mahabbatil abdi li rabbihi huwa fil haqiqati inkaru li kaunihi ilahan ma'budan. Mutum ya inkarin cewa ba bawa zai so ubangijinsa, yace a hakika wannan inkarin cewa Allah shine abun bauta shine ubangiji abun bauta, domin ita wannan soyayyar ita ce za ta haifar da bautar. Idan ka ce a kawar da ita kamar ka ce a kawar da uluhiyyar ubangiji, ka ce a kawar da zamantowar Allah shine abun bauta. Kama anna inkara mahabbatihi li'abdihi yastalzimu inkara mashi'atihi, kamar yadda aka kuma inkarin wato kai inkarin cewa Allah yana son bawansa, yace wannan kuma yana lazumtar da kai inkarin mashi'ata ubangiji. Mashi'ata ubangiji ta ta'allaka da abubuwan da suke ayyuka ne na bayi, inda mun sha magana akan mashi'a kauniya qadariya da mashi'a shar'iyya. Ubangiji ya halicci komai da kasari, ba wani abin da ubangiji ne ya halicce shi ba, shi ne ya halicci kowa da komai. To amma cikin abubuwan da ya halitta na maganganu da ayyuka da sifofi da halayya, ya zaɓo su yana son su, yana son su da mahabba, ba za su wakana ba sai da mashi'arsa, amma kuma yana son waɗannan abubuwa yana yarda da su. Akwai kuma wasu abubuwa da ba za su faru ba sai da mashi'arsa shi, amma kuma ya ce da sai baya son su. To idan kai inkarin mahabbar ubangiji kai inkarin wani bangare na mashi'ata ubangiji, yace wa huwa mustalzimu inkari kaunihi rabban khaliqan, wannan kuma zai lazumtar da inkarin kasancewar ubangiji shine ubangiji wanda yake mahalicci. Kaga inkarul mahabba Ibn Taymiyyah alayhi kitwa yana haifar da inkarin tauhidul uluhiyya, yana kuma haifar da inkarin tauhidur rububiyya duka. Kaga ashe ba karamar matsala bace, shi yasa Ibn Taymiyyah ya tsawaita magana akan ta, ya faɗaɗa zance a kanta, duk da shi yana ganin anan bai faɗaɗa ba. To amma kai mai sauraro za ka ji an daɗe ana maganan nan, to magana ce babba, shi yasa ma ya ware lissafi musamman ya yi risala a kanta, ka'idatu fil mahabba, dan ya faɗi haƙiƙanin mahabba. Ya ce fatara inkaruha mustalziman li inkari kaunihi rabbal alamin, sai ya zan inkarin soyayya, soyayyar Allah ga bawansa, ko soyayyar bawa ga ubangijinsa, ce wannan yana lazumta inkarin kasancewar ubangiji shine ubangijin halittu duka. Wali kaunihi ilahal alamin, ko inkarin kasancewarsa shine abin bautar talibai gaba daya. Ce to haza huwa qawlu ahli at-ta'til wal juhud, kaga kuma wannan shine ita ce aqidar waɗanda suke rushe sifofin Allah, ita ce aqidar waɗanda suke musun sifofin Allah. Ce wa hadha tafaqat ummatan qablana ala ma indahum min ma'thur wa ahkam an Musa wa Isa salawatullahi wa salamuhu alayhima an a'zama alwasaya an tuhibba Allah bi kulli qalbika wa 'aqlika wa qasdika. Yace to saboda kasancewar ubangiji ya halicci zukata akan su so wata kamala, sai ya kasance al'ummomin da suka gabace mu, al'ummar yahudu da al'ummar nasara, ba su da sabani akan wannan, sun yi ittifaki alama inda hum min ma'surin, akan abinda suke da shi wanda ya rage daga abinda aka samu daga annabawansu, da hukuncen da suka zo daga Isa alayhi salam da Musa alayhi salam. Anna a'zama alwasaya, cewa mafi girman wasiya, kamar yadda yana cikin injila ta Matta, cewa a'zama alwasaya, mafi girman wasiya, an tuhibba Allah bi kulli qalbika, ka so Allah da zuciyarka gaba daya, wa aqlika, ka so Allah da hankalinka duka, wa qasdika, ka so Allah da nufinka gaba daya. Wannan yana nan yana cikin Bible har yanzu, magana ce da sai saura har yanzu ba ta tafi ba cikin abubuwan da aka jirkita na wannan littafi, domin yadda nassin yake yana cewa ya mai koyar da ni wace wasiya ce ta fi girma a cikin wahayi, shine sai yake sai yace sai Annabi Isa yace tuhibbu rabbaka ilahaka bi kulli qalbika, ka so ubangijinka abin bautarka da zuciyarka duka, wa min kulli nafsika, da ranka gaba daya, wa min kulli fikrika, da hankalinka duka. Ce wa hadhihi hiya alwasiyatu alula wal uzma, wannan ita ce wasiya ta farko kuma mafi girma. Wannan magana tana nan har yanzu a cikin Bible. Ce to kaga hatta al'ummomin da suka gabata a cikin abin da yayi saura na hukunce da ruwayoyi da aka samu daga annabawansu, wannan magana tana nan. malai yace wa hadha huwa haqiqatul halifiyyati millati ibrahim, wannan shine haqiqar addinin annabi ibrahim alayhi salam wanda ya karkace wa duk wata barna, addinin da yake bisa turba tutar ya karkace wa dukkan wata ƙarya. Allati hiya aslu shari'ati at-taurat wal injil, haqiqa addinin annabi ibrahim wanda kuma shine tushen shari'ar at-taura ta mutanen annabi musa alayhi salam da kuma shari'ar injila ta mutanen annabi isa alayhi salam, wal qur'an kuma shine tushen al-qur'ani, abinda annabi isa alayhi salam annabi musa yazo da shi da annabi isa alayhi salam yazo suka zo da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi, duk tushen waɗannan abubuwa guda dukka guda addinai duka suna komawa ga shari'ar annabi ibrahim alayhi salam. Wa inkaru zalika, musu ko gaddama akan haka, ka kafe akan Allah la yuhibbu ko la ko la yuhibbu, kafewa da inkarin wannan ma'khudun anil mushrikina, abu ne da aka samo shi daga mushrikai والسابعين لو أنه سوف كركة شيء سوف قوم أبو تتولالي أعداء إبراهيم أعداء إبراهيم الخليل مكيان النبي إبراهيم عليه السلام مكيان النبي إبراهيم نتبو لسوين كي أداد الدين دا النبي إبراهيم يزودش كيكين أبين دا النبي إبراهيم يزودش أكوي تبت دا سن الله دا باينسا شي يسا ما يلي كيش خليل دا زارر كاكر يتوانن to kamar baka yadda cewa annabi ibrahim yana da wannan matsayin ba, ka kwace wannan matsayin daga wajensa, da zarar ka kwace masa wannan matsayin ka zama makiyinsa. Wa man wafaqahum ala zalika min mutafalsifin aw mutakallimin aw mutafaqqin aw mubtadi', da wadanda suka yi daidai suka dace da su masu inkarin wannan daga cikin abin nan mabiya ilmin falsafa ko ilmin kalam ilmin cece-kuce ko kuma mutafaqqih wadanda suke da'awar ilimin fiqh ko ɗan bid'a, akhadahu min ha'ula'i wanda suka dauko daga wadancan, wato wannan addinin ya sadado ko wannan aqida ta sadado daga wadancan wadanda suke makiya annabi ibrahim ne alayhi salam har ta shigo cikin wadannan mutane ko nau'ukan wadannan mutane cikin ɗan bid'a da ahlul kalami da ɗan falsafa da wadanda suke da'awar fiqh amma kuma sun karkace hanyar fiqh. يسي وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية وانا إذا تابينا تكين قنجر قرامطة تقوم سواهي قرامطة تقولني ذاك كراتو ذاك تشك ذاك تشكين كرو دا دا سابقون قنجوين دو تكين مكتب جنسبا بكتب جنسبا بعويدا باب سوبا سنانا أما تكين كي بكتب جنسونا با أما تقول أنه قنجوين sun kafu a shekaru da suka wuce masu yawa, sun kuma taka rawa babba a tarihi, an yi ta rigingimu da su sun yi barna iri-iri har ta kar aka zo zuwa yanzu suna ta samun canji, suna sa tufafi daban-daban, suna yin rassa iri-iri har aka wayi gari wasu daga cikinsu duk da sun wanzu suna nan amma sun sake kuma wani suna, saboda da zarar suka yi reshe to shikenan sai wannan reshen kuma ya dauki wani suna na shi jagoran abin, maimakon a kira shi da sunansa na asali sai a kira shi da sunansa da sunan wanda shi kuma ya jagoranci abin a lokacin, to sai wancan suna na asali kuma sai a manta shi, ko kuma alal akalla wanda bai sani ba sai ya kasa gane alakar wannan mai wannan suna na yanzu da wadancan na farko, wanda duk abu ɗaya ne, kawai dai tafiya ce ta tafiya kuma kowa yake neman cin gashin kansa. Sai da haka abin yake, ta ɗari kun tufaye in ka bi su za ka samu, wato tafiya ce take tafiya, sai ka ga wani ya ga cewa to me zai sa ya ta zama kawai shi ana cewa dan ka jika wani shi ba ya tsari kasama nan, tunda dai abin nan ba alkur'ani ne ya ba shi dama ba ra'ayi ne, to shi ba ya tashi mana, to kawai sai ya ja daga shi ma ya kira tashi shi kenan sai a riƙa kiran shi da sunansa. To asalin karamika wata kungiya ce mai da'awar ilimin batini, kungiya ce mai da'awar ilimin batini kuma kungiya ce ta asiri, asali kungiya ce ta asiri ta kuma soja wanda suke kokarin tabbatar da manufofinsu ta hanyar amfani da ƙarfi, amfani da makami, ta hanyar ta'addanci. Ana jingina ta zuwa ga wani mutum da ake kira Hamdan ibn al-Ash'ar, ana masa laƙabi da Qarmat, shi yasa sai ake cewa mabiyansa Qaramita ko Al-Qarmadiyya saboda laƙabinsa ne Qarmat, amma sunansa Hamdan ibn al-Ash'ar, mutumin Khuzistan ne amma ya zauna a Kufa, yadda Al-Ghazali ya kawo kissar yadda wannan aqida ta batiniya ta kama shi har ya zama shugaba jagoran tafiyar ta, har ake kiran mabiyansa da sunansa. Ya faɗi wannan a cikin wani littafin sa Fada'ihul Batiniya, akwai littafin Abu Hamid Al-Ghazali sunan shi Fada'ihul Batiniya. To a ciki ya bada labarin shi wannan Hamdan, shi wannan Hamdan mutumin Kufa ne, asalinsa mutumin Kurdistan ne, can kasashen Ahwaz wajen yankin Afghanistan din nan, amma ya zo ya zauni garin Kufa a cikin Iraq. Sannan mutum ne mai zuhudu, wato irin gudun duniyan nan marar ma'ana, da kuma yawan ibada bisa jahilci ba da ilimi ba. To yana da wannan ra'ayin. Sai wata rana ya kama hanya zai tafi, ya ga koro shanunsa zai shiga alƙaryarsa, sai kawai ya gamu da wani mutum a hanya. Shikenan da ya gamu da wani mutum, mutumin nan ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da'awa ta batiniya, mabiya addinin Ismailiyya, suna jingina kansu ga Ismail ibn Ja'far as-Sadiq, amma alal haƙiƙa ba su da alaƙa da shi. Akwai wani Ubaydullah ibn Qaddah, Ubaydullah ibn Maymun al-Qaddah, shi ne ya fito da wannan aƙida, ya riƙa yaɗa ta, suna nuna su masoya Ahlul Bayt ne, kuma sun fito ne domin su ƙwato wa Ahlul Bayt haƙƙinsu. Da wannan ya fito har ya kafa aqidarsa wanda aka fi sani da Ismailiyya al-Batiniyya. To shi wannan mutum da shi Hamdan ya haɗu da shi kan wannan aqida ne, kuma mai yaɗa wannan aqida ne, suna kiran kowane ɗaya daga cikinsu addadi, wato mai kira. Sai shi wannan da ya haɗu da shi sai yake cewa, naga kamar alamar daga guri kake mai nisa, wato kamar naga alamar gajiya tare da kai, don haka ina za ka je ne? Sai ya ce masa zan je guri kaza. Sai ya faɗi gurin da shi wannan Hamdan zai je. Sai ce a to in haka ne, hau ɗaya daga cikin shanu na in rage maka hanya. Sai Hamdan ya ce da shi sai shi wannan mutum ya ce wa Hamdan, ai mu ba ma yin abu sai da umarni, ki ba abin da za mu yi sai da umarni. Sai ce umarnin wa kuma? Sai shi wannan mai wa'azi ya ce masa, wato da ya dubi yadda kamanninsa take, dama suna shigan mutum da irin ɗabi'ar da suka gan shi da ita. Sai ce umarnin wanda yake da mallakar ka mallaka ta mallakar kowa. Sai Hamdan ya ce Ubangiji kenan, da shi ya mallake ni, ya mallaki ka, ya mallaki duniya. Sai wannan mai wa'azi ya ce gaskiya ne, haka ne, sai dai kuma Ubangiji ai yana ba da mulkinsa ga wanda ya so. Kaji kuma inda ya shiga. To shikenan sai ya ci gaba da tambayar, sai ce to idan ka je wannan garin me za ka je ka yi? Sai ya ce ai zan je in fitar da mutanen wannan gari ne daga cikin duhun jahilci zuwa hasken ilimi, daga cikin duhun fata zuwa hasken shiriya, daga cikin duhun kaskanci da talauci da wulakanci zuwa duhu abin da zuwa haske na wadata da tsayuwa da kafafuwa. Sai Hamdan ya ce to in kuwa haka ne, ai nima ina da bukatar wannan, nima ka sanar da ni wannan ilimin. Sai wannan mai wa'azi ya ce ba zan sanar da kai ba, sai ka bani wani alkawarin cewa ba za ka yada wannan sirrin da yake koyayye ba. To dama kungiya ce ta sirri, ba za ka bayyana wannan sirrin ba. Sai ya ce zan baka, kuma zan yarda da dukkan yarjejeniya da zamu. Ya ce to ka riƙe alkawari tsakaninka da Allah da limaminka cewa wannan asirin za ka bar shi tsakaninka da kanka, ba za ka bayyana shi ga kowa ba. To shikenan sai ya shiga kuma koya masa jahilcinsa da batansa, ya yi ta gaya masa abubuwa waɗanda suke marasa kan gado, wanda a dalilin wannan shi wannan Hamdan ɗin sai ya waye gari ɗaya daga cikin masu wa'azi masu kira zuwa ga wannan aqidar, har ya kafa mabiyansa a Kufa, sai ake jingina mabiyansa zuwa gare shi ake ce masa al-Qaramisa. Wannan shi ne asalin kafuwar wato wannan kungiya ta al-Qaramisa. Wato addini dai da ya samo asali daga wani mutumin Farisa da ake kira Abdullah ibn Maymun al-Qaddah. Shi ya fara yaɗa aqidar batiniya, ya fake da Ahlul Bayt da san Ahlul Bayt da nemo musu haƙƙinsu, ya watsa masu wa'azi zuwa ga aqidar sa garuruwa daban-daban, wanda har ta kai shi wannan Hamdan aka zo gare shi, shi ma ya karɓi wannan aqida, ya shiga bayyana ta kuma a fili, ya gida wani wata alƙarya wani gida a cikin abin da ya gida wani gida babba a cikin Kufa ya samu wannan gidan sunan Darul Hijira. Duk wanda ya bi shi ya yi da shi sai ya hijira wannan gidan. Ya kuma wajarta musu salloli 50 a kullum. Ce wannan shi ne abin da ake bukata. Wannan aƙida ta su ta yaɗu har cikin Bahrain. Bahrain a da can ita shi ne arewacin abin nan gabashin ƙasar Saudiya inda ake kira Al-Ahsa. Wurin da ake cewa mantsi ƙasar Al-Ahsa a yanzu a Saudiya. Wannan aƙida ta je can akwai wani mutum da ake kira Hassan ibn Zahran Abu Sa'id al-Jalabi. Ya karɓi wannan aƙida da ƙarfi ya kuma ci gaba da yaɗa ta ya kuma ci gaba da tare mabiya. Ya ci gaba da kai hare-hare wasu ƙauyuka yana wasu ƙoƙarin jawo mutane da ƙarfin takobi zuwa ga aƙidarsa ya rika mamaye garuruwa har lokacin da ya mutu ɗansa Suleiman ya zo ya karɓi jagorancin wannan tafiya. To wannan ɗana shi Suleiman shi ne farkon wanda ya fara assasa daulatul Qaramita. Ya assasa daulatul Qaramita a wasu garuruwa na tsibirin Larabawa wanda ta haɗa da gabashin Saudiya da wani yanki na Iraki. Sannan kuma aka same ta har wajejen kudancin Saudiya. Yanzu haka a kudancin Saudiya akwai 'yan Ismailiya suna nan da limaminsu sai dai kawai kasancewa daular tauhidi ce ba za su iya fitowa su yaɗa aƙidarsu ba. Amma suna nan har yanzu akan aƙidarsu na batiniya. Wato ita aƙidar Ismailiya wanda suke jingina kansu ga Ismail ibn Jafar cewa shi ne halifa kuma Ahlul Bait ne. Kuma duk wanda bai yadda da shi ba musulmi bane kuma masumi ne kamar sauran a'imma kuma an zalunci Sayyidina Ali an kwace masa haƙƙinsa. Sannan da wasu aƙidu kuma da suka biyo bayan wannan wanda tsananin su da suka yi a cikin wannan aƙida har ta kai hatta Rafiza hatta Shi'a ta Iran suna ganin waɗancan a shi'ancin su wuce su wato su. To kaga Shi'ar Iran duk balahirar da take ciki da an gojo a kuma su gaba da su ka inda kuka shiga ba mai shiga ba surkukin da ku yayi nisa kaga abin da tsawo yake. To sun kafa daular Qaramita wanda ta yi ƙarfi sosai a wancan zamanin har ta kai daular Banu al-Abbas a Baghdad da suna ba su haraji wato saboda tsoron kar su kawo musu hari su kwace musu ƙasa. Ya zan duk shekara akan tara kuɗi na haraji a je a kai wa Qaramita a ƙasashensu domin su samu zaman lafiya da su. Sun riƙa yin ayyuka na ta'addanci iri-iri sukan tare alhazai wani lokaci idan za alhazai za su tafi aikin hajji sai akan yi abin da tawagaci a yi tafiyar ƙasa akan ababen hawa abin da raƙuma ko dawakai a ɗora abinci. To sukan tare su a hanya su karkashe su su kwace abin da suke da shi na guzuri wani lokaci su kwace duk guzurinsu su zubar da su a sahara har yunwa ta kashe su. Qaramita sun rika yin wannan. Sannan kuma a zamanin Al-Muqtadir Billah ɗaya daga cikin kalifofin daular Abbasiya akwai sanda suka kai farmaki Kufa suka kama garin Kufa kwana 6 ba abinda ka sani wato ba a yadda a yi ba sai da suka yi shi kisa ne fade ne ba abinda suka halatta wa kansu domin daman aqida ce ibahiyya aqida ce da suke halatta haram babu wani abu haram. A shekara 319 bayan hijira sun taba kai farmaki masallaci mai alfarma na Makka. Alhazai na tsakiyar tawafi da sallah suka yi ta karkashe su sai da cikin harami ya cika da gawawaki. Sannan suka cire rigar da ake sawa Ka'aba suka tsige ta suka je suka sa abin nan diga suka haƙe Al-Hajarul Aswad suka ɗauke shi suka gudu da shi can Ahsa sai da ya zauna a gunsu tsawon shekara 20. Musulmi na tawafi amma ba Hajarul Aswad gurin kawai rami ne. Shekara 20 tun daga shekarar hijira 319 har zuwa shekara 339 shekara 20 daidai wannan dutse a hannunsu daga baya aka samu aka kwato su bayan karyewar ita wannan daular. Yana daga cikin aqidarsu aqida ce ta gurguzu wato ba ka da damar ka mallaki naka a wani abu naka komai ka samu to a gurinsu na kowa da kowa ne wanda har aqidar ta kai batun aure ma babu shi mata duk na kowa da kowa ne suna cewa abin da yake kawo fada tsakanin namiji da namiji mace ce to shikenan ta zama ta kowa da kowa saboda kaga sun yanki wai sun kawar da abin da yake jawo rigingimu tsakanin maza, ka duba akasi abin da zai jawo rigimar shi ne kuma wani yake abin nan. Yana daga wannan aqida ce ta mazdak, akwai wani bafarisi tun abin nan a kafin zuwan musulunci wanda ya zo ya rika kira zuwa ga ibahiyya cewa komai da dan aka yi a duniya kawai na kowa da kowa ne, ba maganar wani mallaki wani abu. To wannan aqidar ta mazdakiyya ita ce kusan aka yi amfani da ita a cikin wannan, kuma wani da sunan addini, duk da sunan ahlul bait, duk da sunan san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin aqidar su rushe farillan musulunci gaba daya, kamar azumi da sallah da zakka, wannan duk baya daga cikin abin da ake bukatar ka kai. Wannan kalmomi na sallah, azumi, zakka kai kake fahimtar su da haka. In an ce azumi ana nufin ka rike asiri, asirin su su saboda in ka rike asiri kai azumi. Haka wannan sallah da wasu suke yi da azumi da zakka da jihadi suka ce wannan azaba ce, domin su ba su yarda da cewa akwai wata ranar lahira da za a tashi mutane a yi musu hisabi, dan aljanna ya tafi aljanna ya sha ni'ima, dan wuta ya shiga a wuta ya sha azaba. Su ba su yarda da wannan ba. Abinda suke cewa ni'ima a nan, abinda ake nufi ni'ima a nan shine duk ka bar wato ka gane sirrin rayuwa, ka watsar da waɗannan abubuwan da ake cewa mutum sai ya yi sallah, wannan ita ce ni'ima. Azaba kuma shi ne ka zama mai sallah, mai azumi, to kana cikin azaba. Don haka duk inda maganar ni'ima ta zo a Alƙur'ani suna nufin aqidarsu. In aka yi maganar aljanna a Alƙur'ani ana nufin jin daɗi na nan rayuwa na nan duniya. In aka yi maganar azaba ko wutar jahannama a Alƙur'ani ana nufin wannan sallah da azumi da waye da kake cike azaba. An ce kafirai suna da azaba mai tsanani, ma'ana waɗanda suke sallah suna cikin wahala mai tsanani. Wannan aqida ce, kaga wannan shine batiniya din, cewa Alƙur'ani yana da batini yana da zahiri. Zahirin shine abinda mutane suka rike suke san daidai, batinin kuma shine daidai din wanda ba kowa da yake gane shi ba sai wanda ya yi sosai, ya yi zurfi a cikin aqida. To kaga dukkan wata dariƙa da ta dauko wannan aqida ta dauko shi ne daga wannan, daga Ismailiyyar Batiniya. Kusan duk yanzu ɗariƙun da muke da su na sufanci akwai wannan, cewa za ta kai wata marhala, wani zango na ibada da dukkan harkar ibada za ta sauka da kanka. In suka zo fassara wa abu rabbaka hatta yatiyakal yaqin, ce in ka samu wannan yaqinin to ka daina bautar, cewa kai ka bauta har sai ka samu yaqini, tare da cewa yaqini ana nufin mutuwa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma Uthman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbi, Uthman ibn Mas'ud, kamar yadda yake cikin sahih Bukhari. Yaqini shine mutuwa, yayin da ya mutu annabi yake cewa amma Uthman yaqini ya zo masa daga ubangiji, ma'ana ya rasu. Haka fa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin ay hatta al-maut, ka bauta wa ubangijin ta har mutuwa ta zo maka. To su mai bakon su dauke shi a wannan ma'ana, su suka dauke shi a ma'anar in ka kai yaqini, wato kai usuli, kai fana'i, ka kai karshe, shikenan ka zama kai ma Allah ba sai ka bauta mu ba. To ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi, to kai dan adam mai fafutuka ne zuwa ga ubangijin ka kuma za ku haɗe. Haka za su fassara maka ayar, famulaqihi ma'ana za ku haɗe, kai fafutuka, kai fafutuka, kana ta bin zango 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 har kai ma ka zama shi. To kaga wannan aqidar batiliya ce, amma suna kiransa sirri. Har yanzu su ma abinda suke kiransa sirri, in ka duba littafan sufaye musamman abin da ake jaliya, sukan bayyana, sukan yi magana akan wannan sirri din. Akwai shehin sirri da littafi sunan shi As-Sirru Al-Akbar Wan-Nuru Al-Azhar. As-Sirru Al-Akbar shine wannan sirri babba, sai cewa wannan tauhidul khassa ne, ba a bayyana shi ga majubi. Majubi la ilaha illa huwa ya sani, amma kai da kai ta ji kai la ilaha illa ana, saboda kai Allah ne. Wannan a ƙasar nan an ta zuwa ana yada wannan. Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi, shi ya fara faɗakar da mutane akan wannan. Mutane ba za su fahimta ba, su suna ganin wani ilimi ne aka samu su na musamman, sai aka ce musu a faila ce. Faila ce, duk wanda yake so ya shiga aljanna cikin sauki to ya bi wannan hanya. Wanda kuma kaga hanya ce wacce take ta karamita, hanya ce ta 'yan batiniya, hanya ce ta mazdakiya. To wannan abin shine ya takudu da abin da aka kira sufanci. Hakika alal hakika sufanci wani abu ne daga baya ya koma kawai haraka ce batiniya. Inda can sufayen da ake magana na farko irin su Sahal Ibn Ibrahim At-Tusturi, irin su Junaid irin su Fudail ibn Iyad Abu Sulaiman ad-Darani ma'ruf al-Karqi da irin wannan dai zaka samu magana ce ta zuhudu gudun duniya yawan ibada kaulacewa mutane anan dai tsukukin duk labarin su ya tsaya na'am akan samu wasu abubuwa na bid'a tare da su amma dai bid'ar ba ta kai ta fitar da su daga da'irar musulmi ba ko su kawo wani abin da yake gaba daya saba koyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba ga Ibn Taymiyyah da girma wannan tabaka yana girma su Sheikh Abdul Qadir Jilani yana yaban su yana ambatan su yabe su saboda a lokacin su abinda kawai suka yi bukaci dan adam ya zama yana da yawan ibada kuma dan adam kai ya shigaltu da duniya duk da karancin karatu da wannan aqida zaka samu tun da zaran aka ce ka guje wa mutane ka shiga jeji kaga araba ka da ilimi to karancin ilimin kuma zai ja kai ta hujja da hadisi da ifai wanda ba su inganta ba karka wasu ijtihadat ba lasa kan gari akwai wannan ba shakka amma dai bai fitar da su daga cikin mutanen da Allah suka nufa ba to Ibn Taymiyyah yana yaban su sai wani yazo sai ce ai Ibn Taymiyyah ba ya da sufanci domin ai ya yabi sufaye ya ce kaza ce kaza waɗannan sufayen al'amari daga baya ya ci gaba har aka zo aka fara samun su halaci wanda mun yi magana sa anan suka shiga damfarar mutane suka rika shiga koyo tsafi daga India suna zuwa da sunan karama suna yin ƙarya har ta kai suka ce su ma Allah aka zo lokacin su a fifi tirmidhi su san dir al-qulawi su ibnu arabi al-hatimi at-ta'i waɗanda suka ɗauko falsafa suka cakuɗata da wannan suka ɗauko abin da ya shafi baniya suka haɗa shi duk suka tashi wani sufanci wanda yake suna kiranta al-falsafa al-ishraqiyya suka haɗa ta da batun sufanci da gudun duniya suka rattaba wasu makamat wato wasu mukamai daban-daban in ka ɗauko al-futuhatul makkiyya zaga wannan makaman wanda ɗan adam zai yi ta tarakkiya har wannan ya wuce har wannan ya wuce har ya zama Allah babu inda Abdul Qadir Jilani ko Abu Sulaiman ad-Darani ko waɗancan suka yi wannan irin da'awar saboda haka su waɗancan zuhudi ne abinda aka kira nasu sufancin daga baya ya zama bid'o'i da wasu abinda mukamai daga baya zo baya ya zama batiliya ne wanda kuma daga nan ne kuma ɗariƙu suka yi rasa shikenan kuma su wata sai ya kafa tashi da rikinan to kaga aka zo ana magana sufanci aka ce Ibn Taymiyyah ya yabi Abdul Qadir Jilani aka ce ya yabi sufaye kaga anan akwai yi wa mutane dungu ka fito ka gaya masa hakikanin tarihin yadda yake da yadda abubuwa suka rika caccanzawa har suka kai ga yadda suke yanzu ba a duniya babu wani sufanci da zaka same shi lafiyayye wannan na baniya din nasu Ibn Arabi da su suke girmama su ake girmamawa kuma maganganun su ake bi su ake dauka a matsayin walittaka to kaga ashe bai yiwa ka ce wa mutane ai sufanci yana da kyau sai kai abin nan haka abu ne wanda yake daman can ba wai asali ne da shi ba sai a koma ga asali na farko a koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin aqidar yan qarabita wato cewa dole sai an samu imam masu a kowane zamani wanda matsayinsa yana daidai da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aqida ce da zaka same ta a cikin har rafida wato shi'a addinin shi'a yana daga cikin aqidar qarabita cewa akwai alloli guda biyu ne akwai alloli guda biyu daya shi ya samar da daya babban shi ya samar da karamin kuma babban ba zai bayyana halitta ba sai ta hanyar karamin na farkon mai cikakken kamala ce na biyun kuma naqisi ne na farkon ba a sifanta shi da samuwa ba a sifanta shi da rashi ma'ana fala huwa mawsufun wala ghayru mawsuf ba a cewa yana da sifa kuma ba a cewa bai da sifa wato za a sifanta shi da babu to kaga wannan abubuwan su ne suka rika shigowa kuma har suka dauki wani salo kuma na kore sifofin Allah suna yi wa mutane dabara su shigar da su aqida su ta hanyar cewa an zalunci sayyidina Ali an zalunci Fatima an kashe Husaini ta wannan hanyar suke shiga wajen yada aqida su surutu tazallata in ka zo da ita ba wanda zai saurare ka amma in ka hada da wani abu da mutane suka yadda mai daraja ne mai daukaka ne to ta hanyar sa sai kuma ka shiga kai ta da kariyar ka da haka sai suka hada kariyar su da sayyidina Ali suka hada da Husaini saboda sun san duk musulmin kwarai yana girman waɗannan mutane guda biyu saboda haka sai suka yi amfani da wannan wajen yada kariyar su sannan kuma sun yi imani da daraja wannan aqidar rafida su ma sun imani da raja'a cewa sayyidina Ali zai dawo duniya. Wannan ar-rafida shi'a ne yanzu ma sun imani da wannan, sannan maganar cewa sayyidina Ali ya san gaibi su ma shi'a ne yanzu sun imani da wannan. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa wannan abin da suka dauka wani abu ne wanda asalinsa daga makiya annabi Ibrahim ne da waɗanda suka yi kama suka dace da tafarkin su na malamin wani malamin falsafa ko malamin ilmul kalam ko kuma malamin fiqh wanda bai san fiqh ba ko dan bid'a. Akhazuhu min ha'ula'i wa zahara zalika fil qaramitatil batiniyyah min al-isma'iliyah, wannan ya bayyana cikin karamita masu bin aqidar batiniyyah daga isma'iliyah waɗanda suke jingina kansu zuwa ga Isma'il ibn Ja'far as-Sadiq. Wannan isma'iliyah suna nan kamar yadda muka ce akwai su a kudancin Saudiya, suna da sunaye daban-daban. A da can ma sun dan karkasu, akwai sanda suka karkasu kaga abin al-Fatimiyya batiniyyah ne isma'iliyah, wanda su ne asalin wanda suka kirkiri maulidi kamar yadda littafan tarihi duk sun rubuta wannan. Su wannan al-Isma'iliyah din su ne asalin wanda suka fara wato a shi'a, ma wannan bakar shi'a din wacce har wato bakar shi'a ta yanzu tana tine wancan bakar shi'a suna kafirta su. To su waccan baka kirkirin din su suka kirkiri maulidi, wanda kuma kowa yanzu kuma aka dauka shi ne hanyar san annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda yana nan rubuce kamar yadda muka sha fada a munasaba daban-daban cikin littafan tarihi. Al-Maghribi ya faɗi shi a cikin littafin sa Al-Thiqat wal Asar, haka nan Al-Qalqashandi ya faɗi shi a cikin littafin sa Subuhul Asha. Duk sun kawo wannan da ma yadda ake maulidi, yadda sarki yake fita hawan maulidi da irin abin nan, irin kayan alatu da abinci da waye da ake yi a kowane maulidi, da kuma maulidai daban-daban, maulidin Fatima, maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam, maulidin Fatima, maulidin Ali, maulidin Hassan, maulidin Hussein, sannan sauran a'imma 12 har zuwa sarkin zamanin shi ma da maulidinsa. To tunda abin ba shi ma dole a yi nashi, to in ya mutu aka ci gaba da nashi, kuma a ci gaba da nashi shi ma wanda yake ci, to sai ka ga maulidan ba su da kanci. Sai yasa duk tsawon shekara in ka duba jadawalin shi'a, duk tsawon shekara maulidi ba wani lokaci da babu wani taron wani maulidi, dan shi ne addinin kawai. To waɗannan su suka fara to Isma'iliya su ne al-Fatimiyya, sannan a cikinsu akwai al-Isma'iliya, al-Musta'aliya, akwai al-Nazariya, al-Musta'ali billah da Nizam ɗaya ne na al-Mustansir billah, lokacin da zai mutu ɗaya daga cikin sarakunan batiniya al-Fatimiyya. Sai Fatimiyya ƙarya suke sun sufi ko ke Fatima ne, malaman nasaba sun tabbatar da wannan cewa ƙarya ne, su ba 'ya'yan da na Fatima ba ne, majusawa ne na Farisa. Saboda haka suke jingina kansu da Fatima, dan abinda ake ce musu daular Ubaidiyya, dan shi wannan Ubaidillah ibn Maimun al-Qaddah din shi ne farkon da ya asasa shi wannan addini. To shi al-Mustansir billah ɗaya daga cikin sarakunan su ne, da ya tashi mutuwa sai ya naɗa ɗansa, babban ɗansa al-Musta'ali, cewa shi ne zai gaje shi. To bayan ya mutu sai babban wazirinsa Ali ibn Fadl sai ya kwace wannan sarauta, sai ya ba wa karamin ɗansa abinan Nizar, sai ya ba wa Nizar, afwan, al-Musta'ali shi ne karamin, Nizar shi ne babban, ya ce a ba wa babban Nizar, sai ya kwace sai ya ba wa al-Musta'ali. Saboda haka wannan sai ya jawo baraka a cikin gidan, a cikin tafiyar, wasu sai suka fi karamin, shi karamin sai ya sa shi a ɗaki ya kulle shi har ya mutu. Saurakawa sai suka farke, sai suka yi tawaye, ya zama da ba a gami ciji tsakaninsu, don su suna bin waɗannan, suna bin Nizar, waɗancan kuma ana ce da su Isma'iliya Musta'aliya, waɗannan kuma Isma'iliya Nizariya. To suka ɓalle, sai suka riƙa yin ƙungiyarsu. Akwai al-Hashashiya, al-Hashash ɗan wiwi, saboda sun fi kowa shan wiwi a zamaninsu. Suka zo suka gaba wani garinsu, wata alƙaryar su da suke kira Qal'atu Alamut, inda ake ta'addanci, yadda ka san ƴan mafiya, in ana maka tarihin mafiya ta Italy, to haka suka zama a zamaninsu. suka kawo harahara wajen kashe wasu shugabannin musulmi da manyan malamai. Shugabansu shine Al-Hasan ibn Sabbah. Dan haka shi yake rika wato shirye waɗanda za su je su kai su yi kitan gilla ga wasu manyan shugabannin musulmi ko kuma manyan malamai da manyan jagorori da komandoji na yaƙi su shi wannan Al-Hasan ibn Sabbah. Sun sha kawo Salahuddin Al-Ayyubi hari ba su samu nasarar kashe shi ba, su suka kashe Nizamul Mulk da makaranta al-Nizamiya, su suka kashe Al-Qa'id Mut, ɗaya daga cikin manyan jagorori na musulunci a ranar Juma'a a masallaci su kashe shi. Saboda sun shahara da wannan, sun shahara da shan wiwi, shi yasa ake kiransu al-Hashai. Akwai al-Aza Khaniya wanda har yanzu suna nan, al-Aza Khaniya wanda wajejen Nairobi, Madagascar, duk akwai su. Al-Aza Khaniya kusan shugabansu a yanzu ana cewa kusan yana daga cikin wanda suka fi kowa kuɗi a duniya. Shugaban Aga Khaniya al-Ismailiyya a Turai yake da zama. Duk shekara za a auna wato nauyinsa da zinari, to wannan zinarin zai ɗauka. Saboda haka zai zo ya zauna akan sikeli a kowa ya ta kawo zinari da ko ina mabiyan suke a duniya, sai an samu nauyin zinarin da ya yi daidai da shi, wato sikeli ya daidai. Kaga ranar da zai zo wannan tsawon kaga sai ya yi kokari ya ƙara tambinsa saboda awo ya yi yawa. To duk shekara haka ake, saboda haka a duniya ba wanda ya kai shi kuɗi, yana nan da ransa. In ya mutu sai su naɗa wani, yana da wani gida akan a cikin rusasshe tare da Soviet kan iyakar da Afghanistan. Akwai wani wanda ya je har gidansa yake gaya mana, in ka je gidan wato ka ce wa gidan aljannar duniya, dan babu wani abin jin daɗi na alatu da kawa da ba ka a gidan ba. Ce ya je gurinsa yana son su yi magana, amma shi a ka'ida ta ba magana da kowa. Saboda ka yayyai dai ya kiyar da yi magana, sai mabiyansa ne suke magana, su kuma a ka'ida su ba a faɗa sirri. Akwai ƴan buhura su ma ƴan Ismailiyya, su ma suna nan, za ka gan suna wani rawani yana kama da rawanin masu bin addinin Sikh, sai dai shi nasu ya fi tudu. Duk duniya an yi ittifaki akan kafircinsu, har shi a Iran sun yadda kafirai. To abin mamaki, Yusuf Ali mai tarjamar littafin tafsirin nan, tafsirin Yusuf Ali dan buhura ne, dan aqidar Ismailiyya, sai ta tafsirin yake cike da barna. Yan boko sai a dauka kawai ta turanci yake birge su, amma cike yake da barna. Aqidar sai ita ce aqidar buhura, ba a yadda su shiga kasar Saudiya haji. In za su shiga kasar Saudiya sai dai sun canza kamanni, sun kuma rubuta musulmi ne su, ba amma inda an san su ne ba a ba su visa ba, saboda su a matsayin kafirai suke zalla. To shi wannan Yusuf Ali yana daga cikin mabiya wannan aqida. To wannan dukkansu ga sunayensu daban-daban, buhura a zakaniya wane ne, amma kuma duk Ismailiyya ne, kuma su ne karamin allai. To kaga ashe tafiya in ce tafiya suna yin rasta daban-daban, kuma suna can ana samun sunaye daban-daban, wanda bai sani ba sai ya zaci kamar ba abu ɗaya bane, ko kuma a waɗancan na farko babu su yanzu. Kamar da wani jahili zai zo ce maka duk babu su, ba wani babu su, suna nan. Don hatta cikin aqidun sufaye yanzu da suke, akwai aqidun batiniya din da yawa, kamar yadda muka faɗa a cikin tafiyar, kaga ashe abun bai mutu musu ba. To shi ne malam yace wali hadha qala Ibrahim al-Khalil wali hadha qala al-Khalil Imam al-Hunafa salawatullahi wa salamuhu alayhi afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa abaqukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ba ku ga abinda kuke bautawa ba ku da tsofaffin iyayenku na farko? To ni waɗannan abinda kuke bautawa makiyana ne, illa rabbil alamin, sai ubangiji kawai makiyansa ne, domin sun korewa Allah sifofinsa. Daga cikin sifofin Allah akwai soyayya, shi kuma khalilullahi ne. Kaga duk wanda ya korewa Allah sifofinsa, ya kore soyayya Allah, ya zama makiyansa. Wa qala aidan, hakanan annabi Ibrahim yake faɗa, la uhibbu al-afil, falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afil. Ce baya san waɗanda suke bayyana su bace, da ya ga wata ya bayyana ya ce wannan shi ne ubangiji na, da ya bace ya ce ba na san masu bacewa. kaga shi kenan yana san Allah wannan yana nuna maka cewa yana san Allah domin shi Allah ba afil bane haka nan Allah ta'ala ce wa malaika umarun wala banun illa man atalla bi qalbin salim ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da wata da zuciyar da take lafiyayya wa huwa salimu min ash-shirki zuciyar da take ta kubuta daga shirka to kaga wannan shine tauhidi na hakika tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda ya tabbatarwa da kansa a cikin littafin sa mai tsarki ina ga mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
bismillahir rahmanir rahim wannan yana tambaya yake cewa alqur'ani ya tabbatar mana da cewa annabi baya rubutu baya karatu har lokacin da aka aiko shi to shi cikin annabawa da aka aiko kafin sa akwai mai karatu da rubutu kuma wane ne shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ubangiji ya fito karara ya faɗi cewa baya rubutu baya karatu an kira shi annabiyul ummi annabi wanda yake ummi sauran annabawa ba a sifanta su da wannan ummiyar ba to kaga rashin sifanta su da ummiya zai iya baka cewa eh to suna karatu suna rubutu tunda su ma da ummiyin ne da sai a sifanta su da wannan sannan cikin annabawa da dama kamar yanzu annabi Idris kusan shi ake cewa shi ya fara ma rubutu da alƙalami shi ne fa wanda ya fara ƙirƙiro ma a yi rubutu da alƙalami sannan annabi Musa alaihi salam a rubuce aka ba shi ma a taura duka in baya karanta za a ba shi ta rubuce katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay a rubuce aka ba shi annabi Ibrahim littafin shi ma rubuce suke suhuf Ibrahim wa Musa ubangiji ya hada littafin annabi Ibrahim da na Musa kaga duk a rubuce suke ba a ba mutum abu a rubuce sai dan an san zai karanta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون باكا كسانشي كانا ربوتا كانا كرانتا وللتاجي بقبانا القرآن باكا ربوتا وادا هننكا دا بعدان هكا بسي وكا يتاس ركا شعر قفاكي قلون وسكا كرانتو كيما كسي قفاكنا فتناكا باكا انبا وادا داما داما وفنجيدي يالون الشيواء ربو جماعة كباسا والنصر فنكو وانا مسألة باواني يالاد من ملح العلم akwai abin da ke kira mulahil ilm ka gama da abin da yake muhimmi kuma yanzu kana neman abin da za ka dan nishaɗantar da ranka to sai ka shiga neman irin wannan to meye shi ke nan ka ji wani ma ba ya rubutu to sai ne ka gama wani abu da zai kara maka na imani ko ka ji cewa ka fi kowa imani irin wannan ilimin yawanci sai an koshi ake nemansa to bari sai mun je aljanna sai mu yi ta tambayar waɗannan abubuwa. Aba to shi ke na rabon kace wanda yana cewa wanda yake kawo yawan mantuwa domin na cika mantuwa to ya zan daina mantuwa ko ta rugu ba za ka daina mantuwa ba domin dan adam da mantuwa aka halice shi magana ka daina mantuwa wannan ba ta taso ba ka daina kawo wannan a ranka ka rage mantuwa wanda wani abu ne shi kuma daban galibi in ana maganar mantuwa ana magana wajen karatu ne nan ake maganar ka karanta ka manta abin da ka karanta to maganin mantuwa da malamai suke faɗa shine yawan maimaita abu in karatu ne ka yawaita maimaita shi sai ka ji baka manta ba in qur'ani ne ka haddace ka yawaita maimaita shi dan kullun kana qiyamul layli da shi ko kana takararsa wanda zai sa ya zauna in karatu ne hadisi ne to kana so ya zauna ka karanta shi sau da yawa to kila karanta sau ɗaya za ka riƙe ka tafi haddace ko sau biyu ko sau uku za ka tafi haddace da an taba ka za ka iya kawo shi sarar amma aka kwana biyu aka neme ka da shi kuma sai ka je ya tafi to ashe ka ga waccan haddar ba ta zauna ba shi yasa malamai suke cewa kalimatu marra laysat mustaqirra kalmar da za ka yi ta ko a faɗa maka ita sau ɗaya ba za ta zauna ba sai ka yi ta maimaita ta bitikrari yu'allamul himar larabe yake cewa da yawan maimaitawa jaki ma ana koyar da shi yau da gobe sai ga ya riƙe to bare kai dan adam me wanda ubangiji ya baka guzurin hankali irin na mutane akwai Abu Ishaq Shirazi ɗaya daga cikin malamai manya wanda ake ce masa laƙabi da Shamsul A'imma Abu Ishaq Shirazi ɗaya ne daga cikin malamai da ya fice har ta kai ma a zamanin sa ba garin da zai dora ba da dalibai kusan duk ko ina da malaman garin dalibansa ne. To wata rana yana ɗakinsa yana karatu sai yake ta mai ta wani abu ɗaya. Akwai wata kuyanga tana shara a tsakar gida. Sai ta je na ta mai ta magana sai ta leko ta ce haba malam ni da ke shara ma na rike abin da kake ta faɗa mai kai ta mai ta. Sai yake da ita toje ki ni da ke za a gane waye rike. Saboda haka ya ci gaba da maimaita abinsa sai bayan kwana biyu sai kira ta ce abin nan da kika ji ina faɗa menene shi ma sai ta yi turus. Ya ce to kin ga wannan nayi gudu ni ma inda na daka ta taki ni ma zan zo in neme shi in rasa. Amma tun da nayi ta maimaitawa abin sai ya zauna a kwalwata. Abin sai ya rika sai ya shiga kwalwa ya zauna. Shi ya sa suke cewa ihya'ul ulum muzakaratuhu in kana muzakararsa kullum raya shi kake yi. Har ta kai wasu malamai in suka ɗauko hadisi zuwa suke yi su karantar dan ya zauna. In ya ji hadisi ɗaya to sai ya tara waɗanda ba su san hadisin ba sai ya karanta musu. To daga nan wannan karantawar shi kuma zai ƙara tabbatar da nashi ya kafe nashi ilimin kaga riba biyu. Ya ba shi ilimi shi ba kuma ya tsara nashi. Ya kafa nashi yadda ba zai kubuce ba. Har ta kai irin su Zuhri irin su Al-A'mash in suka je suka ruwaito suka samo hadisai. Suka ga cewa ba su samu wanda za su karantar ba to sai ɗayansu ya je gaban garken dabbobinsa sai ya jawo tinkiya ko akuya sai ta karanta mata hadisi bukatar sa dai shi kawai ya je yana karanta ma wani to ko tinkiya ce ta zo a karanta mata Zuhri ya kasance yana kirawo wata kuyangarsa cikin yaran gidansa sai kawai ya ta musu haddathana sai kai kuma ba mu gane haddasana din kai eh na zan ba ku gane ku dai saurare saboda haka kai ma sai ka kira iyalanka ko ka kira tinkiyar gidanku kai mata to wanda zai taimaka abin da kake karantawa ya zauna daga cikin abin da yake taimakawa abin da kake ji ko kake karantawa ya zauna aiki da shi musamman abin da ya shafi addu'a addu'o'i da ake yi da safe ko da rana ko in za a sa kaya ko in za a tuɓe ko za a kwanta ko an tashi daga bacci ko za a shiga kasuwa ko za a shiga masallaci ko za a fita aiki da waɗannan addu'o'i shi ne takariki ya zama da duk faɗi tashin ka kana ƙoƙarin sanin menene ake faɗa a nan ka faɗa to yau da gobe sai ka sa ka ga abin ya zama ya bi harshen ka kamar fatiha to waɗannan suna taimakawa wajen abin nan sai dai kawai ka amanta da Allah ya yi mutane daban-daban kwakwalansu daban-daban su ba ɗaya ba ne. Haka wannan halitta ce yadda Ubangiji ya raba kowa ya bashi ya karfinsa wani ya bi wani karfi kuma da yadda kai ka doka ka hakura ya fi ka karfi. To sai dai akwai wani abu da ake kira az-zaka'ul muktasab za ka iya samun wani abu ta hanyar wato himma da kokari ka kai ga abin da watakila a ɗabi'ar ka haka da Ubangiji yake da farko ba za ka iya kaiwa abin ba amma saboda himma da dacewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yau da gobe sai ka ga Ubangiji ya tabbuɗe maka kofofinsa ka riƙe. Wasu sai su ce wata ba su addu'a wani sai ce a bani addu'ar haddace Qur'ani ba wani sahabi da ya taɓa zuwa ce manzo Allah a bani addu'ar haddace Qur'ani da ran sa kuwa yana so ya haddace addu'ar shine kai ta karantawa ka nace kamar yadda kowa ya nace amma mu da yake mutanen mu ana san bilis komai so ake ayi addu'a kawai a samu. Wannan yace a satin da ya gabata kace idan kafiri yayi wa mutum sallama ya halatta ya amsa ba wani nace ba sahabbai sun faɗa na gaya maka kuma na gaya maka littafi don kada ka fita ce ni na faɗa kuma ga shi kana cewa ni na faɗa ka je ka duba littafin ahkamu zimma na Ibn al-Qayyim ya kawo wannan matsala da fadinta sosai a cikin wasu littafai na Albani kamar a silsilar sahiha yayi tazarruki zuwa ga matsalar amma dai in baka littafi da daddare wanda ya girmi kakanninmu ya kawo wannan kuma a kare ne na sahabbai kamar Abdullahi dan Mas'ud da waninsa saboda ka ba wai wani ra'ayi ba ne sabo a nan kuke cewa to ya za a yi da wannan hadisin idan sallama alaikum wa qulu wa alaikum na'am akwai hadisi da yazo in ayyukan alim kitabi sun muku sallama ku ce wa alaikum har ma akwai sanda suka shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum Aisha ta ce ya sura baka ya shiga tsitsi da musu sai annabi ya ce a ki daina wannan sai ta ce ya rasula baka ji abin da suka ce ba yace ni ma ba ki ji abin da nace ba sun ce assalamu alaikum nace wa alaikum saboda haka na bayar musu kwatankwacin abin da suka yi mu ahlul kitabi a wancan lokacin din suka ga musulmi ba ce ba ta suke assalamu alaikum ba, gaisuwar da suke yi masa gaisuwa ce ta mummunar addu'a, assalamu alaikum almautu alaikum, Allah ya halaka ku, Allah ya kashe, abinda suke faɗa. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah, bangiji ce in sun zo maka za su riƙa gaishe ka da abinda ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba. To kaga waɗanda suka gaishe ka ba da abinda Allah ya gaishe ka da shi ba, aka ce ka ce musu wa alaikum, sai wani kuma ya gaishe ka ya maka kyakkyawar addu'a, sai ka kuma ka bayar masa da mummuna. To kaga anan ta saba wa birri da ubangiji yake kai musu, ta saba wa fadar sa idza qiyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, ubangiji bai tsayyaje ayar da musulmi kadai ba, cewa idan an yi muku gaisuwa ku gaishe da mutum da irin abin da ya muku ko kuma da mafi kyan abin da ya muku ko kuma ku mayar da fatankacin nasa. Saboda haka mafi karancin adalcin da za ka yi masa in har da zai ce assalamu alaikum kai maka cewa alaikum assalam, domin a nan assalam abinda kake nufi aminci, aminci kuma baya samuwa sai ta hanyar musulunci. Saboda haka kamar addu'a kake yi Allah ya shiryar da shi ya gane da shi musulunci, ya rayu cikin aminci ya mutu cikin aminci. Saboda haka kyakkyawar addu'a ce kai masa mai kyau, wacce kuma idan har ya samu ubangiji ya karɓa addu'arka a kansa kai ma wata riba ce gare ka. Wannan insha Allah gafarta malam bayani nake so game da hadisan da suka ce mutum na iya sa ma ɗansa suna ranar da aka haife shi, da kuma waɗanda suka ce sai safi ya zagayo. Dan Allah malam wannan hadisi ne ya fi inganci. To ban san wannan ba, ban san wancan ba, ban san wanda ya ce a farko kariya a farko, ban san wanda ya ce za ka sa suna ba bayan zakiya, dukkansu ban san su ba. Abinda hadisi ya zo da shi maganar aƙida, dabbar da ake yankawa, dabbar yanka dabba ba shi ne sa suna ba. Na'am, ka sa masa suna, an yadda ka sa masa suna a wannan ranar, kuma ya halatta ja'iz dan ka san ambace shi da suna kafin wannan lokacin. Ja'iz ne, ya halatta ranar da za ka yanka masa rago ka yanka ka ce ga suna, wannan ya halatta. Sannan kafin ranar ma kana iya kamar wanda wani hadisi ban iya tuno lafazin sa, annabi ya shiga an yi haihuwa yake cewa me aka kafin ranar suna, yake me aka sawa dan suka faɗa, kaga ashe ana iya sanin sunan kafin ranar, amma kai ta koye koye wani matan sama ba su ka san me zai faɗa, wai sai ranar ta zagayo kamar an haramta masa. Aka kakan iya zaɓar sunan ɗan ka ma tun kafin ka haife shi ma, kai tun kafin ka yi aure ma kakan iya sawa kanka alkunya ka ce abu wani wannan nan ko babu shi, babu ma alamar sa, dan ko auren ko neman auren baka fara ba, amma kana nan abuwa ne ranar da aka haifi wani din shikenan, kaga ya zama hakika, kuma inda majazi ne yanzu ya zama saboda haka wanda ya halatta aka iya sa alkunya ba ma dan gaba daya. Sai da suna Aisha ana mata alkunya da Abu Abdullah, Ummu Abdullah da sabata mata, wasu ce bai ta taba bari, wasu ce Abdullah ibn Zubair ne aka yi masa alkunya da shi. Alayyata hal ana iya kunya ko da kuwa ba ma dan, saboda haka zaka iya ambatan sunan danka kafin rana ta bakwai, zaka iya bari sai rana ta bakwai duk wanda ya halatta gare ka. Sai wani dan uwa da yake neman a taya shi da addu'a, mahaifinsa yana yin wasu ayyuka waɗanda suke zubar masa da mutunci, su zubar masa da ƴaƴansa mutunci, yana fatan a yi masa addu'a Allah ya sa ya bar wannan hali mara kyau. Sannan kuma da wanda shi kuma yake neman sashi a addu'a ku ya samu wani aiki na karantarwa ya aje aikin banki, Allah ya baka. To duk dai waɗanda suke neman addu'a ta alkhairi mu sa su aniya, mu yi musu fatan alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya biya musu buƙatunsu na alkhairi duka. Waɗanda suke cikin wani tashin hankali ko wani bala'i ko wata rashin lafiya, sa su addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya yi musu. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, addu'a Allah ya yafe musu, ya gafarta musu, ya ji ƙansu da rahamarsa, ya yalwata musu kabarinsu, ya kuma haskaka musu shi. Waɗanda kuma suka yi saura, ubangiji maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu gaba ɗaya, ya karɓi rabu muna mu'mini, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.